Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21, 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon Amfani, Fara'a, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a kuma su Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamaili kaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da tsinkayen hukumar alazan Najeriya gabanin matakin Saudiya na dakatar da zuwa haji ga alhazai da ke wajen kasar, amincewa da amfani da makarin fuska a jihar Oyo, samun ruwan ciki don jan na rijiya a aikin noma a jamhuriyar Nijar, saurara matakan tsaro a helkwatar APC mai mulki, inda Bauchi kuma gwamnatin jihar ce ke nazarin sauya dokar hana ƴan acaɓa aikin sufuri. Muna da shirin yanayi da muhalli, inda insha Allah za mu kammala da sharhin jaridu ne daga jamhuriyar Kamaru. Duk waɗannan za su zo ne bayan labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a barkamu da asuba ga cikakkun labaran duniya. Jiya Talata, ƙwararren likitan nan a fannin cututtuka masu yaduwa na Amurka, wato Dr. Anthony Fauci, ya faɗi cewa shi da sauran mambobin kwamitin da ke sa ido akan annobar coronavirus na White House ba a ba su umarni su rage gwajin cutar ta COVID-19 ba, kamar yadda shugaban Donald Trump ya ce ya yi. Kalaman da Fauci ya yi na zuwa ne in sa'o'i bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya hakikance kan cewa da gaske yake akan kalaman da ya yi a wurin yakin neman zabensa a garin Tulsa da ke Oklahoma ranar Asabar din da ta gabata, lokacin da ya ce ya umarci gwamnatinsa da ta rage gwajin cutar saboda yawan gwajin zai sa a gano ƙarin masu cutar. Tuni jami'an fadar White House suka yi kokarin yi wa kalaman na Trump kuskurima, inda suke cewa ba wani abu ne da za a iya ɗauka da muhimmanci ba. Amma da aka tambaye Trump da ko kalaman da ya yi a wurin yakin neman zaben ya yi ne cikin wasa a lokacin da yake magana da manema labarai a Washington, sai Trump ya ce ba na wasa ba ne. A jiya Talata, Joe Biden, mai neman takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat, ya yi tur da yadda Trump ke cigaba da ƙara ɗaukar matakan takaita shigowar baki Amurka, abinda Biden ya bayyana a matsayin wani yunkuri na kauda hankalin jama'a daga yadda gwamnatin Trump ta gaza wajen tunkarar annobar cutar coronavirus. A shekarun jiya litinin ne shugaba Donald Trump ya fidda wata sanarwa wadda ta hana ma'aikata masu basira da kwarewa daga kasashen ƙetare zuwa Amurka na wani ɗan lokaci, inda sanarwar ta ambaci buƙatar kare ayyukan Amurkawa a lokacin da ƙasar ke fuskantar rashin ayyuka sakamakon annobar cutar coronavirus. Adadin waɗanda suka rasa ayyukansu a watan Mayun da ya gabata ya zarta kashi 13 cikin 100, kuma sama da Amurkawa miliyan 40 suka nemi tallafin rasa aiki na gwamnati saboda galibi yadda masana'antu suka rufe don hana yaduwar cutar coronavirus. A jiya Talata, kamfanin Twitter ya faɗi cewa ya tura sanarwar gargaɗi akan wani saƙon Twitter da shugaban Amurka Donald Trump ya wallafa, saboda saƙon ya saɓawa manufofin kamfanin na yaƙi da ɗabi'un cin zarafi. Ba za a taɓa samun wani yanki mai cin gashin kansa a Washington DC ba, matuƙar ni ne shugaban ƙasa, kuma idan kuma suka gwada za su fuskanci fushin hukuma, abinda shugaba ya wallafa kenan. A wata sanarwa da kamfanin na Twitter ya fitar, kamfanin ya ce ya sanya wa saƙon Trump alamar gargaɗi saboda ya yi barazana ga wasu mutane. A ranar Litinin, masu zanga-zanga kyamar wariyar launin fata suka ayyana wani wuri a matsayin Black House Autonomous Zone, suka bayyana shi a matsayin wani wurin zanga-zanga a garin Seattle da ake kira CHOP a takaice. Mutum ɗaya ya mutu, wasu biyu kuma sun raunata bayan da wani ɗan ƙunar bakin wake ya tarwatsa kansa a kusa da wani sansanin horar da sojojin Turkiya da Somalia a Mogadishu jiya Talata, inji shaidun gani da ido da jami'ai. Labarin ya faru ne a wajen wata makarantar firamare da sansanin ke tallafawa, a cewar waɗanda suka shaida lamarin. Maharin wanda ya sanya rigar Nakiya ya yi kokarin shiga wani layin sojoji a wajen sansanin da ake kira Turksum. Jami'an sojan ƙasa na Somalia da ke gadin wurin suka bude masa wuta bayan da suka kyautata zaton niyyarsa, amma mutumin ya tada bom ɗin da ke jikinsa. Wani farar hula da ke tsaye a wurin ya mutu, haka kuma wasu sojoji biyu sun mutu a cewar jami'ai. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.4 a ma'aunin girgiza ta taɓa kudancin Mexico jiya Talata, inda ta kashe aƙalla mutum biyu tare da lalata gine-gine da dama. Girgizar ta fara ne a kusa da wani wurin shakatawa na Hotolco da ke gabar tekun Pacific, kuma an ji ta a kusan nisan kilomita 700 zuwa cikin Mexico City, babban birnin ƙasar, inda ta jijjiga gine-gine, dubban mazaunan yankin kuma suka tsere zuwa kan tituna. Barnar da girgizar ta janyo ba ta da yawa, tagogi dai sun fashe, bangwaye kuma sun rushe, amma hukumomi sun ce mutum ɗaya ya mutu lokacin da wani gini a Hotolco ya ruguje. Mutum na biyu kuma ya mutu bayan da wani gida a ƙauyen San Juan Ozolotepec da ke kan tsauni ya rushe.
Madalla, mun gabanin matakin da Saudiya ta dauka na dakatar da alhazai daga ketare daga gudanar da aikin hajjin bana hijira 1441. Hukumar alhazan Najeriya na hakon ta faɗi makomar alhazan da suka biya kuɗin kujera ko suka fara ajiyar kuɗin kujerar. A zantawarsa da Madina Dauda, kwamishinan ayyuka na hukumar Abdullahi Magaji Hardawa ya faɗi matsayar hukumar ga duk yanda lamarin ya kaya don annobar corona.
Ai, Hausawa sukan ce in ba kira ya ci gawayi. So, fisun kobo na wanda suka ba da kudin ajiya ba zai ciwo ba, ba ciwon kai cikin al'amarin. Hukumomi ne da suka karɓi wannan kuɗi, kuma wannan na gwamnati ne. Da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi duka masu hidima ne ma al'umma. Zancen azalunci al'umma bai taso ba. So, daga tunda ba su je aikin haji ba, suna da damar a maida musu da kuɗaɗensu. Sai dai waɗanda suke so a ci gaba da ajiye musu kuɗinsu sai zuwa aikin hajin baɗi, shikenan sai a ajiye musu. Wanda suke buƙatar kuɗaɗensu sai a maida musu. Kuɗaɗen nan ba kai tsaye a mu aka bada ba, an bada hukumomin alhazai na jihohi. Su kuma su suke kula da, sun san waye ba su kuɗi, sun san nawa aka ba su, kuma kuɗaɗen nan yana nan ba zai ciwon kai ba. Mu kuma wajibi ne, haƙƙi ne a kanmu mu tsaya mu ga cewa ba zalunci kowane mani ya ci ba. Duk wanda ya buƙaci a maida masa kuɗinsa ya zama wajibi a maida masa ba tare da an samu wani targaɗe a cikin al'amarin ba.
Dama kuma gashi kuna adashin gata ko na zuwa aikin hajjin, wanda yake so sai ku ajiye masa kenan ko ya?
Eh, to mutane dai suna kiran shi adashin gata ne, amma ni ba zan so a kira shi haka ba, don ba mu kai ga wannan matsayin ba. Ita dai hukumar alhazai musamman rukashin wannan shugaba namu tana da niyyar kafa tsari wanda za a rinka yin adashin gata din. Amma a yanzu abin da muke da shi ba adashin gata ba ne. Wanda an ba da kofa ne, duk wanda yake da niyyar zuwa aikin haji zai iya ba da kuɗinsa sannan a hankali. Abin da ya samu ka je ka ba hukumar alhazai su baka rasidi. In ka samu ka sake samu ka je ka ƙara har a kai lokacin da za a bayyana ga farashin kujera. In akwai ciko da za ka yi sai ka je ka yi ciko. So a wannan tsarin muke kai a yanzu. So daga duk wanda ya ba da kuɗi, kuɗin a madadin kuɗin ajiya kafin a ayyana farashin aikin haji, kuɗin sai yana nan ne a matsayin kuɗin ajiya. So lokacin da in za a yi aikin haji an faɗa sai ya cika, in ba aikin haji sai a maida masa kansa yana bukata, ko kuma ya ce a ciwa zai karɓa a bari sai aikin haji mai zuwa ya amfani da wannan. Wannan kuɗi ne wanda yana da kashin kular hukumomin alhazai na jihohi.
Kwamishinan ayyuka na Nahakon Abdullahi Magaji Hardawa a zantawa da Madina Dauda. Ministan hajjin Saudiya Ibrahim Saleh Benten ya ce kimanin alhazai 10,000 ne daga cikin Saudiyar kadai za su gudanar da aikin hajjin na bana. Gabanin annobar shekarun baya kimanin alhazai a hukumance 2.5 million ne ke zuwa aikin hajjin. Daga jihar Oyo kuma wakilin Mason Umaru Tambol ya ba mu labarin yadda ƙarin mutane ke amincewa da amfani da makarin fuska don kare kai ko kaucewa yaɗa coronavirus.
A sakamakon haka ne gwamnatoci, kamfanoni, hukumomi, ma'aikatu ciki har da bankuna da kasuwanni da wuraren ibada suka ɗauki matakan yankan da garki ga kamuwa da cutar mai yaɗuwa, kamar wanke hannu da sabulu, yin nesa-nesa da juna, yin amfani da sinadarin kashe ƙwayoyin cuta, sanya safar hannu da uwa uba, rufe baki da hanci da takunkumi. Uwar gida Zainab Tomiwa tace yin amfani da takunkumin rufe baki da hanci yana da wuya saboda bamu saba da shi ba, muna jin ya dame mu. To waɗanne matakai ya kamata jama'a su dauka don kaucewa kamuwa da hana yaduwar cutar corona tsakanin jama'a? Dr. Ogunyemi Bayo, ƙwararren likita ne dake birnin Ibadan.
As the public health knows, we so much advocate regular and frequent hand washing with soap and water. It has to be a running water. That means you wash your hand under the tap.
Dr. Ogunyemi Bayo yace a matsayin su na masana kiwon lafiya, suna bada shawarar yawaita wanke hannu da ruwa da sabulu masu gudu, sanya takunkumin rufe baki da hanci, yin amfani da sinadarin kashe ƙwayoyin cuta, ba da tazara a wajen taron jama'a, daina haɗa hannu barkatai wajen gaisuwa da dai sauransu. Idan ba a shagala ba dai, masana kiwon lafiya a faɗin ƙasashen duniya sun ba da shawarar yin amfani da takunkumin rufe baki da fuska, cewa yana ɗaya daga cikin matakan kariya ga cutar corona. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Gaishe ka Tambuwal da dumbin masu sauraron muryar Amurka majiya kwakwara don labaru daga tushe. A jamhuriyar Nijar da tuni damuna ta kankama a ƙasar da sauran yankunan kudancin Sahel, manoma na neman ruwan ciki ne don samun kuzarin gudanar da noma. Ga rahoton Tamar Abari daga Damagaram.
Yayin da damuna ta girku, manoma har suka fara shibka, wasunsu ma sun fara noma. Mafi yawan su na kokawa da matsalar abinci.
Ni suna na Tsala Salisu, kuma na fito daga garin Banin. Mun samu ruwa sosai, wanda yake ruwa ne na hwarin muka samu, amma isa shibka sosai da sosai. Mun shibka hatsi, mun shibka dawa, mun shibka gujiya. A noma yanzu wanda suke gurin gonar kansu ma yanzu, dan kaga ka kama dai daga Arunguza an kai arewa, wannan wajen ana noma insha Allah.
To yanzu menene matsalolin ku ganin ce an aka fara noma? Akwai kamar wasu matsaloli kamar na haka abinci wanda za ku rarraka da shi?
Ha, matsala ta wajen abinci ita wannan yanzu ta zama gidan kowa ne ma. Dama mu matsalar mu yanzu mutanen karkara, matsala ta abinci ita ce. Yanzu kai ne baka da abin da zaka ci kai noman ka, sai ka je ka yi nema ka samu zaka zo kai aikin ka. Kenan yan dubarin da aka yi na da an cinye su, yanzu kuma ana hama kama aiki duk mai yawa wanda zai kama noma yanzu ba da abin da zai. Burda ake kurmu da wasu aikin mata mu kakkama mu kai mu saida kawai. Mu sai abin da zamu ci aje ai noma shine kurmu.
Sanu malam, ina ganin ka da hauya da wani buhu da hatsi ne ko dawa ce a ciki, ko mai suna malam?
Musa Kalla, kan ya garin Daudu.
To yaya magana damana?
Damuna dai mu insha Allah, alhamdulillah, kawai muna niyya zamu kama noma insha Allah.
Kun yi shibka?
Mun shibka insha Allah. Gaskiya shibka ta yi kyau. Hatsi ya fito, dawa ta fito, wake ya fito, kawai komai ya fito.
To babu wasu matsaloli da kuke da?
Wallahi noman nan kawai a matsala ma za a fara shi. Gaskiya babu abinci. Za a kama aiki ne kuma a mashirin ba abinci. Akwai matsala gaskiya.
Taimako da ake badawa ba ku samu ba?
Ba sani ba da karanta ko a samu a gaba, amma dai yanzu mun samu ba.
Sai dai daga nata waje gwamnati ta yi alƙawarin taimaka ma talaka. Ibrahim Musa shine darakta na hukumar gidan gona ta jihar Damagaram, yayi ƙarin haske.
Alhamdulillah, akwai tsarin nan na shugaban ƙasa Alhaji Mamadou na sayar da abinci da rahusa. Wannan ya taimaka matuƙa ta kare hawa-hawan farashi da ake samu. To yanzu alhamdulillah kuma mutane suna samun abinci farashi mai rahusa, kuma sukan za su samu insha Allah su yi aikin noma yanda ya kamata. Duk wasu 'yan babu abinci mutum bai iya tsaya noma. In tiya kake so, in tiya biyu kake so, daidai karinka ka je kuma a saida maka. Kuma muna fata kuma na san za su yi su ci gaba da wannan tsari.
Daraktan ya ƙara da cewa tuni kuma jami'an su suka fara ƙididdige masu ƙaramin ƙarfi don a taimaka musu da abincin kyauta.
Mushannin mu suna nan fara rubuta sunan mutane. Kun san akwai ni ko akwai abincin ba isa. An fara wannan abin da ake cewa distribution gratuitous civil. Ana rubuta sunan mutane a cikin duka gunduma dan saboda kowane wata kamar menage ko ince gidan da kai adadin mutum bakwai sai a bashi kilo 100. Kun ga alhamdulillah kenan za a samu dashi noma lahiya. A fuska kuma abubuwa na bazata. Phenomenon exceptional. Alhamdulillah a wannan kwana 10 ba mu samu wani hikikasu ba.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaram a jamhuriyar Niger.
Masu sauraron shirin na musamman na zuwa ne daga ofishin muryar Amurka na Abuja. Babban sufetin 'yan sandan Najeriya Muhammadu Adamu ya tura jami'an helikwatar APC don hana barkewar tarzoma tsakanin bangarori biyu da ke hamayyar shugabanci da juna. Bangarorin sun hada da na kasarin 'yan kwamitin gudanarwa na jam'iyyar da Hilal Eta ke jagoranta, da na mukaddashin sakataren jam'iyyar Victor Gyadom da ya ayyana kansa a matsayin mukaddashin shugaba bisa umarnin kotu. Sakataren walwala na jam'iyyar Ibrahim Masari ya aza laifin kan tawagar jam'iyyar daga jihar Rivers.
Niger Delta suka dauko wajen kusan motoci nawa suka tawo za su zo za a yi tashin hankali a jami'a. Sannan kuma suka biya waɗansu yara 'yan tsirari haka irin marasa abin yi wai za su zo su yi zanga-zanga cewa dole sai an rusa shugabancin jam'iyyar APC. Headquarter 'yan sandan Najeriya da ta samu wannan labari shine sai ta turo, dama akwai 'yan sanda kai ka sani kana zuwa, akwai 'yan sanda bakin sakatariya ta jam'iyya, sai aka ƙara ƙaruwa domin a tabbatar da cewa ba a bari tashin hankalin ya auku ba. Maganar samun wahala wajen shiga office dole sai an bincika wanda ke da dalilin da ya sa ko ma'aikaci, sai an tantance shi sunan a bar shi ya shiga. Amma idan ba ka da wannan halakai to dan ta'adda ne kai, mu dan haka mun cika da abokanka shiga headquarters jam'iyyar APC.
Wannan ya nuna da yake shi mukaddashin da kuka ba wannan mukami sanata Abiola Jimobi baya jin daɗi. Yanzu hilat ita shi ke rike da headquarters jam'iyyar kenan?
Haka yake, kwarai ma kau, shi ke rike da headquarters jam'iyyar. Dama hurumunmu ne mu zaɓi ɗaya daga cikinmu ya yi tafiyar da ragamata har ya zuwa lokacin da abubuwa za su daidaita.
Sakataren walwala na APC Ibrahim Masali. Wakilin muryar Amurka a Bauchi Abdulhamid Muhammad ya yi kuma na wannan rahoto da ke nuna aniyar gwamnatin jihar da dawo da sufurin a Chapa a wasu sassa.
Biyo bayan tattaunawa da jami'ai da kuma hukumomi masu ruwa da tsaki a fannonin tsaro da na kiwon lafiya, ya kai ga batun yin gyara ga dokar da ta hana yin acaɓa a fadin jihar Bauchi, inji cewar gwamna Bala Abdulkadir Kauran Bauchi.
Mun tattauna da jami'an tsaro, mun tattauna da majalisar koli na jiha yadda za mu kawo wani sabon kuduri akan acaɓa wanda zai kasance mun tsaye da shi watakila kawai a biranenmu manya, saboda ba mu kawo wani kuduri na sufuri wanda zai bada abin hawa ma talaka a kowane lungu a jihar Bauchi ba, ba zai yi wuce mun soke shi gaba daya ko ina ba, amma za mu gyara wannan ya kasance. Amma mutane talakawan jihar Bauchi wanda suka bani amanan su san cewa da su nake kwana, da su nake tashi, kuma ba zan kawo wani doka da zai kawo masu matsala ko wani damuwa ba. Insha Allah za mu dudduba nan da sati daya biyu mu kawo wani furuci na musamman yadda zai kasance an soke a caba a manyan birane ko birane biyu ko hudu, sauran kananan hukumomi kuma da ƙauyuka dole mu wasu sai a caba ko kuma su dauki su amfani da babu, saboda gwamnati tana da gibi bata iya bada abin hawa wanda za a kai mutane daga ƙauye zuwa ƙauye ba, kuma za a hana mutane walwala kawai don saboda doka ba.
Su ko mazauna garin Bauchi ya suka karbi wannan tayi da gwamnan Bauchi ya yi musu, ga abin da suka cewa.
Burin gwamnati shine cewa a dan dakila, to amma saboda zan kun kaje kaman ƙauyuka da kuma yankunan karkara zaka ga cewa babura nawa ne suke anan, mutane nawa ne anan wurin, saboda haka ko a can din ma dai mun san cewa watakila za a samu yado cuta, amma ba za ta kai na birane ba. Anan akwai cinkoson motoci, akwai cinkoson mutane a kasuwanni da asibitoci da dai sauran wuraren da mutane ke taruwa, saboda haka birane ne zaka samu dafifin jama'a fiye da yankunan karkara.
Sunana Suleiman Hassan Isa ba a gale dana ca ba, gaskiya alkairi ne a wajen mu, saboda yanzu a cikin da muka yi kaga da ba za ka kai kwana 40 ba in ka je asibiti mutuari ko ka samu an kashe dan acaba ko ka samu acaba yayi accident da wani sun mutu. To amma yanzu binciken mu mun je asibiti kala kala, wallahi ba wannan problem nan, saboda haka mu dai a cikin gari muna supporting din mai girma gwamnatin jihar Bauchi Kaura hana acaba a cikin garin Bauchi.
Sunana Muhammad Muktar Umar, kuma wannan tunani da yazo kuma muna tabbarin ciki da shi wannan nazari da yazo tunna in ka duba ko manyan birananmu na Najeriya da dama zaka ga a cikin ƙaryan biranen ne ba a yin wannan harkan acaba, amma zaka ga a ƙauyuka da kananan hukumomi zaka ga ana ci gaba da harkoki. To gaskiya idan aka sabinta wannan doka zamu fi kowa jin daɗi, musamman ma mu talakawa masu kananan ƙarfi.
Abdulhab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Kara shafin muryar Amurka ke sauraro daga nan Abuja. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan. madalla. Aisha Mwazo shigo ki kawo mana shirin yanayi da muhalli.
Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da wannan lokaci. Mu barkanku da sake kasancewa da shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Iska tana da muhimmanci ga rayuwar dan adam domin rayuwa kacokal tana dogaro ne da shakar iska mai inganci. A wani binciken da gidauniyar Clean Air Fund ta gudanar, ta gano cewa sama da kaso 90 na 'yan Najeriya sun yi amana cewa baya ga cututtuka masu yaduwa, matsala mafi girma a fannin kiwon lafiyar al'umma ita ce matsalar gurbataccen iska. A dalilin haka ne sa a shirin a yau za mu duba alakar kullun coronavirus da ingancin iska. Domin tattauna wannan maudu'i mun karɓi bakoncin Farfesa Adamu Idris Danko, ƙwararre kan ilimin kimiyyar yanayi kuma malami a Jami'ar Bayero da ke Kano a Najeriya. Na fara da tambayarsa alakar da ke tsakanin kullun coronavirus da kuma ingantaccen yanayi. Sai ansa cewa
a fahimtar yanayin ita wannan coronavirus, dalilin da yasa gwamnatocin kasashe yankuna na duniya suka sa wannan kulle dai shine wannan virus ne, kamar yadda masana suka yi bayani a kai na cewa a duk yadda kake tana kana iya daukanta ko a jikinka ko kuma a cikin yanayin iska, babu abin da zai kashe ta sai in dai bata samu jiki na dan adam ba. In dai ta samu jiki na dan adam, to za ta girma, za ta bunƙasa, za ta kuma haifar da yanayin da zai kai ga har rasa rai. Wannan shine dalilin da yasa su masana suka ga cewa ba abin da za a yi an hana ta samun yanayin da za ta dinga ci gaba, a ce babu jiki na dan adam da ta sauka a kai. To wannan shine dalilin da yasa aka ce a rika kulle mutum, ya zauna a gida ya samu kulle, inda za ka ga harka ta hulɗa tsakanin mutane ya yi sauki. To dalilin da yasa aka dinga samun wannan yanayi na kulle kenan a kasashen duniya. Kasar da ta fara samun wannan annoba da ta bullo, China da kuma wannan gari na Wuhan, sun yi kokari sun hana mu'amala wanda suka yi kulle, wanda ana ganin cewa wannan kwayan cuta idan har bata samu jikin dan adam ba cikin sati biyu za ta mutu. Amma in dai za ta samu jikin dan adam, to ta dinga girma kenan, tana bunƙasa da za ta kai ga wannan yanayi ta sa rashin lafiya kuma har an kai ga rasa rai a wani lokacin. Da wannan ana ganin yanayi na iska gaskiya ya inganta, saboda mutane sun rage mu'amala, mutane sun rage cuɗanya da juna, kuma duk kwayoyin cutar da suke misali suka zuzzuba a kan hanyoyi da wajen ayyuka da sauran gurare da muke mu'amala a kansu, ana ganin sun mutu. Wannan shi dalilin da yasa aka samu wannan inganta na iska, wanda har aka sami sauki yanda za ka yanzu kasashe sun buɗe yankunansu.
To Farfesa, ya kake gani wannan lamari zai shafi yadda ake gudanar da al'amura nan gaba bayan cutar ta kau?
Kafin corona ta zo, mutane sun saba mu'amala da juna a yadda a koda yaushe sai na zo na same ka, sai ka zo ka saman, sai mun hau mota, sai mun shiga ma'aikata, sai mun shiga kasuwa. To sai aka ga cewa tunda akwai yanayi na cewa babu lafiya a irin waɗannan abubuwa, bara a canza yadda ake mu'amala. Da ake ga yanzu harkar waya, kusan tun kafin corona ta zo, harkar waya ta inganta. Yanzu kamar ni kina ji na Amurka, kamar yadda za a ce na zauna ni da ke a cikin Amurka, amma kin ga na Najeriya kina Amurka. To kin ga wannan yanayi tun ana wayar tangaraho wanda za mu iya sawa a kunne dogo mai waya, har aka zo ga wannan yanayi da yanzu ya zama na cewa tarurruka na manya za kana zaune a gidanka, a ɗakinka, a wajen da kake hutawa, za a yi hira da kai, duk duniya ta gani, duk duniya ta ji. Yanzu ana ganin cewa dubiyar da 'yan bal suke bal ɗinsu a ƙasashe na duniya, kuma ana bibiyansu a duk yadda kake a ɗakinka. Wani lokacin ba kawai batun talabijin ba ne, har batun wannan, tunda akwai internet, ana gani duk wani abu ne da za a iya samarwa. To wannan kin ga samun ci gaba ne kuma sauki ne da ya samu a duniya, kuma ana ganin cewa irin waɗannan hanyoyi gaskiya za su ci gaba da samuwa. Yanzu ko mu malaman makaranta an nuna mana yanayin da zaka zo ka koyar a aji, ɗalibi ba sai ya shiga aji ba, yadda yake zaune a gidansa zai iya ɗaukan darasi. Matsaloli dai da suke da wannan mu a wajenmu shine watakila akwai hanya ta rashin ingantacciyar hanyar sadarwa musamman na internet. Waɗannan su ne matsaloli da yanzu za su fara fuskantar mu, kuma ɗan adam ya san yadda zai warware su.
To masu sauraro, iya abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a cikin shirin namu na yanayi da muhalli. Sai ku tare mu a makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya bamu iko. A madadin lokacin abokan aiki na da ma bakon namu Farfesa Adamu Idris Danko, sai Julie Leather's question da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'assalamu.
Makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shiri. Awul Garba shigo da shirin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Zan fara shirin jaridu namu na wannan makon ne da jaridar da fasiyan ta kasar Jamhuriyar Kamaru. An datarwa ta mana cewar Secretary General na 'yan sanda kasar Jamhuriyar Kamaru, Mr. Barangangele, ya karrama waɗansu 'yan sandan kasar Faransa wajen ƙoƙari da suka yi mutuƙa gaya na horas da dakarun tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru, waɗansu dabarun aiki irin na zamani. Sai kuma jaridar Ekomaten, an da ita kuma cewa ta yi hukumar da take kula da tsohon ma'aikatan kasar Jamhuriyar Kamaru ta CMBS ana samun tseko a yayin da waɗansu waɗanda suka tafi ritaya daga guraben ayyukansu suka rasa lambobi da za su dinga karɓan kuɗaɗe, waɗanda suka dinga tariya a yayin da suke gudanar da ayyukansu a ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Informaten, an da ita kuma cewa ta yi matsala ya faru tsakanin Belinga Amuhu, mai gidan jaridar Anadot, da tashar TV ta Vision Cat a ƙasar Jamhuriyar Kamaru, an da yanzu haka ya dankara daraja da gidan talabijin nasa a gaban kuliya. Belinga Amuhu dai yana da yaron nasa ne Ernest Obama da yin sama da faɗi da waɗansu maƙudan kuɗaɗe. Sai kuma jaridan Liswa, an da ita kuma ta tsegunta mana cewar babban kotun koli na ƙasar Jamhuriyar Kamaru suna ƙoƙarin yi wa kundin shari'ar ƙasar gyaran fuska. Jaridar Media kuma ta ce gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru tana ƙara inganta matakan tsaro a ɓangaren masu tayar da ƙayar baya domin kawo ƙarshen rikicin da ke faruwa tsakanin gwamnatin ƙasar da masu ɗauke da bindiga a ɓangaren 'yan awali. Jaridar Janet ta ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta gurmuta mana cewa a 'yan kwanakin nan ne za a gurfanar da daraktocin kamfanika mallakan gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru a gaban kuliya, wanda ake zargin su da cewar sun yi sama da faɗi da kuɗaɗen gwamnatin ƙasar. Sai jaridan Reality ita kuma ta ammato mana cewar yanda ministan kiwon lafiya na ƙasar Jamhuriyar Kamaru, Mr. Maluda Malashi, ya fara rufe waɗansu asibitoci. Jaridar Filikan kuma ta shaida mana cewar shugaba Paul Biya ya karrama waɗansu dakarun tsaro na ƙasar Faransa su biyar, anda ya ba su lambar yabo. Wanda ya makala musu wannan lambobin shi ne ministan tsaro na ƙasar Jamhuriyar Kamaru, Mr. Beti Asomo, a barikin sojoji da ke birnin Yaoundé. Jaridan The Face Actuel kuma ta ce ministan tsimi da tanadi na ƙasar Jamhuriyar Kamaru, Mr. Alamin Mai, ya ce masu kula da ɓangaren yaƙi da cutar COVID-19 a ƙasar Jamhuriyar Kamaru sun ce suna buƙatan kuɗaɗe har sai fa biliyan 479 domin ci gaba da yaƙar wannan cutar a faɗin ƙasar. Za mu karkare shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Bisahel ta Arewacin ƙasar Jamhuriyar Kamaru, anda ta yaba wa gwamnatocin ƙasashe guda biyu, ƙasar Jamhuriyar Kamaru da ƙasar Jamhuriyar Chad, wajen ƙoƙari da suke yi na gina waɗansu hanyar dogo wanda zai haɗa ƙasashen guda biyu domin gudanar da harkokin sufuri a tsakaninsu. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Sauraro, duk da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman, a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka, Nasiru Adamu Ali Kaya da na jagoranci shirin.